الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد فإن أفضل الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي حسن أموى إلى من أبيت واتا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله إنا سنفرم تكون سادرم أيام سنيو أصبر أكو دوات الربيع الثاني watan hudu a wannan shekara ta 1425 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na 22 da watan 5 shekara ta 2004 miladi farko dai ina yi mana ta'aziyya gaba daya na kusa da mu ta'aziyyar al'amura da suka faru waɗanda suka shafi ƴan uwanmu musulmi musamman a jihar Plateau musamman a yankin Yalwancin Dam sakamakon hargitsin addini muna fatan dukkan waɗanda suka rasa rayukansu cikin musulmi Ubangiji ta Allah ya ji gansu da gafara ya kuma karɓe su a matsayin shahidai sawa'un a cikin garin Yalwancin Dam ko a wajen garin Yalwancin Dam zan dan tsaya minti 5 dan kuɗe da shi inda ana kiki da nan su daga kuma da cewa shi ne waɗanda suka rasa rayukansu cikin al'ummar musulmi sawa'un a cikin garin Yalwancin Dam ko a Garkawa ko a sauran wurare Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓe su a matsayin shahidai ya kuma bai wa ahalinsu lada ya kuma ba su haƙuri bisa ga wannan rashi da suka yi waɗanda kuwa suka ji raunuka muna fatan Ubangiji ta'ala ya arzuta su da lafiya da waraka cikin lokaci mafi kusa waɗanda ko suka yi hasaran dukiyoyinsu fatan Ubangiji ta'ala ya maye musu da abin da ya fi alkhairi a nan wurin kalmar da zan faɗa a kan nan shine wato maɗauki rayuwa a matsayin ibtila'i jarraba da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke wa bayi daga lokaci bayan lokaci Ubangiji ta'ala ce alif lam mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين التي أحسب الناس أن يتركوا كم مثالي في زفن في وضع أجالي أن يقولوا آمنا سوى ذلك من إيماني وهم لا يفتنون بعد أجربوه با دمو أبينا دم إيمان دكتيا دو وطن دكتيا دو إيمان دفان دكتيا با فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين لن يقبل لي تعالى زينونا وطن دكتيا دكتيا أتكن دعور إيماني sannan kuma lallai Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai nuna waɗanda suke makareta cikin da'awar imani kalmar al-ilmu a nan ba ta nuna sani domin idan kake sani abin nufi Ubangiji ta'ala bai sani ba har sai da ya jarrabawa sannan ya gane kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala masani ne game da komai ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun abin da ya faru da wanda yake faruwa da wanda bai riga ya faru ba ta yaya zai faru Ubangiji ta'ala ya san da ga malamai suke fassara al-ilmu a nan bi ma'ana ar-ru'ya ko al-qira'a Allah zai nuna wa duniya waɗanda suke da gaske cikin da'awar imanin ya kuma nuna wa duniya waɗanda suke makarinta cikin da'awar imanin jarrabawa ita take tantance mutane a gane masu imanin gaske da masu imanin ƙarya to jarrabawa ta hanyar Ubangiji ya sallaka kafirai a kan mu ki karkace waɗansun mu ki ƙone gidajenmu ki rurrusa masallatanmu ki mana kowane irin nau'i na kaskanci ki gallaza mana wannan jarrabawa ce da gaban Ubangiji subhanahu wataala haka kuma ya tabbatar da haka a wani wurin ma kana Allahu liyadhara al-mu'minin ala ma antum alayhi hatta yamiz al-khabith min at-tayyib وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يبتدي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم da kai ubangiji ta ala ba zai kyale mummunai ba ba zai kyale ku ba alama antum alaihi akan abin da kuke kai na da'awar imanin baka kowa yake nayi imani kowa yake neman mu ne ko musulmi ne ba zai kyale ku ba kan wannan da'awar kadai hatta ya libal khabith min at-tayyib har sai ya bambance tsakanin al-khabith lalatacce mara kyau min at-tayyib daga wanda yake kyakkyawa وما كان الله ليطلعكم على الغيب الله كما بازي لا يقدر ku gaibu ba ku ga abin da zai faru kafin faruwar sa da kwana daya ko da yini daya Allah ba zai yadda ku ga abu haka abu zai gaba tare da kun yi aure ko kun yi tsammanin zuwa walakin Allah yinka bi rusulihi man yasha ubangiji ta'ala na gabar wadanda ya ga dama da cikin manzanni ya laikar da su wani al'amura na gaibu ta fuskar wahayi da zai aika zuwa gare su fa aminu billahi wa rusulihi ku imani da Allah ku imani da manzannin sa وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم إذن كن إيمان كما كنتم تتقوا كنت تردوا كنتم الله وإذن أيكم كنتم جنجنوكم فكنا بلادا من جرمان قصة دقونا آيين بكنين سوى الله ذي جرد متر وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتكبرون وكان ربك رسولا من سن يساكنك تزمتوا فتنة بساكن ساكنك تملقنا وساكن ساكنك تستكسي ساكن bangaren ke tutar da bangare shi ne ja'alna ba'dakum li ba'din fitna da Allah ya tasbirun za ku yi hakuri za ku daure za ku jira ko za ku ga daga baya ko za ku rabu da addinin ku ko za ku fata wa kana rabbuka basira ubangijin ka mai gani ne dangane da abin da mutane suke manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi yake a kaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal wa innama يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلبة زيد في الابتلاء وإن كان في دينه رقة ولي لقف كذلك في الابتلاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم من قال الله يقول وقم دعك في جربة أتك المتاني توني النباوة جربة ودعك رسي تاقل ودعك واسولا جمع المتاني لبا النباوة وهل بك هوا كان سؤال الله الله يكي جربك لكيتك يكي جربك أن بوادك يأتلك يتبع يكي جربك ونون دبار النبي ثم الأمثل فالأمثل فلنكم سيوات أن لكي يجن تبركن أن بوا سوكما جربك فهكذا وان دكوة دعور جن النبي يكي أما بوا يتبركن سيكي جيدا برغدا سيا ورقا أكن تبركن جسيا برغدا إيمان انت بأ الله برغدا يدرك سيوالك بتبركن من ذا الله برغدا يدجل من جربك في دونك sai manzo Allah ya ce wa inna ma yumkinu almar'u ala qadri dinihi ana jarrabar mutum ne gurgudan rukun sa da addini idan addinin ka akwai karfi aqidar sa mai tauhi imanin sa kwakwara ne sai a nuna masa jarrabar da za a yi masa amma idan akwai rauni da gajiyawa a cikin imanin sa to sai a rage jarrabawa dan kar jarrabawa ta sa ya rubuta gudunar addini ku kaga sunnar Allah ce ya jarrabi mutane sannan kuna sanadin hadisin da sabab ibn al-arabi dai daga cikin as-sabiqun al-awwalun ila al-islam yadda wajen annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cikin gida cikin dakin Ka'aba yake biki ala tastanfiru lana ala tad'u lana kin ba za ka roƙa mana taimako daga wajen ubangiji ba kin ba za ka yi mana addu'a ba wahalar da muke ciki kafirai suna wahalar da mu kakarkar ce waɗansu su adalcin da waɗansu ga ta annabi mujabir da'awa idan kai addu'a Allah yana karɓa me zai hana kai mana addu'a mu fitar da cikin ɗinkin da muke ciki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta masa tarihin baya yake da cikin al'ummar da suka wuce baya a cikin su akwai wanda za a zo da shi a tsare shi a gaban jama'a a sai da shi yirga kafar addinin ka in ba haka ba a kashe ka ya tsaya rida a ɗora zarto a tsakiyar kanka a rinka ta yankin ana goga zartar nan a kanta har sai an raba shi gida biyu wala ya fidda hu zalika an dini hakan baya sa ya bar addini sai manzo Allah yake cewa wallahi la yutimmanna Allahu hadha al-amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila qadra maut la yakhafu ahadan illa Allah wa dhu'iba ala zamanihi walakinakum qaumun tasta'jilun maza Allah ce na rantsu da Allah sai Allah ya cika wannan al'amarin nasu da musulunci. Har matafiyi ne ya tafiya tun daga garin Sana'a zuwa birnin Hadramaut baya jin tsoron wani zai tsare shi a hanyar shi da shi ne ya aƙidar ka, baya jin tsoron a firgita shi ko a kashe shi ko a kai masa farmaki don kawai ya riƙe da musulunci, baya jin tsoron kowa a hanyar shi a ubangijinsa, sai dai kowa jin tsoron kada ku za ku cinye masa dabbar sa, amma dai ba wani ya tsare shi ko masa wani abu ba. Yace walakin lakum qaumun tastajilun, sai dai ku gaggawa kuke so kuke yanzu nasara ta zo. Yana daga cikin sunan Allah ko baya kawo nasara da gaggawa daidai lokacin da ake tsammani. Nasara tana zuwa ne bayan an tsaye da tsammani hatta idan sai asar rukuni ya zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nurji man nasha wa la yurdu ba'suna 'an qaumil mujrimin. Man zanni kan hasu sun tsaye da tsammani ina ganin cewa duk abin da suka faɗa ba za a yarda da shi ba, ba za a karɓa ba, ko mutanen su suna tsammanin ma abinda annabawa suka faɗa na cewa wai in ka riko da musulunci akwai taimakon Allah, har ma mabiya annabawan sun fara zaton kai annabawan da gaskiya suka faɗa mana sun ce Allah zai taimake mu, sun ce zai taimake mu, kuma da suke mutum bai zo ba. Allah ya ce har sai an kai wannan matakin ja'ahum nasruna, sai adadin mu ya zo musu, sai taimakon mu ya zo musu, fa nujjiya man nasha, sai mu tsirar da wanda muka ga dama, wala yuraddu ba'suna 'ala al-qaumil mujrimin, azabar mu idan mun turo ta ba mai iya tore ta a kan waɗanda yake tantance hukunci ko ne kafirai. To duka waɗannan nasoci, nasoci ne da muke tsananin abkarantar da musu, ko nasoci ne da ƴan uwanmu da wannan rikicin sa da su suke da buƙatar karantar da su da tunatar da su, don wannan ya mayar da wani ɓangare na sa rai a cikin zukatan, ya ƙara karairayar imanin su da aƙidar su, ya ɗora karaya ko targaɗar zuciyar da suka samu a cikin zukatan su. Allah madaukakin sarki sunna ta mai zargabin mutane, Allah bai kalkal mota wani hayata li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, ubangiji ta alaki ya halittu mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku mutane, ya danganci kowa irin da rabar da za a yi masa, wani a jarrabe shi a dukiyarsa, wani a jarrabe shi a gangan jikinsa, wani a jarrabe shi game da iyalinsa, ya danganci wasu irin da raba ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sai baka. Bayan waɗannan nasoci muke ƙara maimaita cewa lalle ɗan uwanmu wanda wannan rikici ya zuwa da su abu ne na alallafe su, a ba su haƙuri, masu karatun cikin su a tunatar da su, waɗanda ba su sani ba a cikin su a sanar da su cewa wannan ita ce sunnar Allah a cikin rayuwa. Kuma wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ke kaddara shi don mu shiga taitayin mu a lokacin na gaba, don mu ga wani irin shiri, wani irin kimtsi, yaya za mu gyara alaƙa tsakanin mu da ubangijin mu, wani irin zama muke cikin rashin tsari ko na gaba da juna ko na waɗansu ayyuka na saƙo waɗanda ƙila suka zamanto ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo mana samun kanmu a cikin halin da muke. Wannan shi muka yi a baya, ƙila ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddaro mana wannan don ya zanto kankarewar zunubinmu mu tashi ranar kafin kiyama kalan alam babu zunubi a kan mu tafi gidan aljanna. Akwai hikimomi da dama cikin jarrabar Allah, duk wanda Allah ya jarraba da wani abu makamancin wannan baya nuna cewa Allah baya son shi. Masu karin imani sun shiga cewa to ya mun imani da Allah ya muna cikin musulunci tare da haka su da mu, duk imanin ka ba sai annabi ba, an kace annabi cikin annaba ba, annabi da kariya da kansa ya haya ko wanda kake shi, duk imanin ka da aqidar ka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ayatul qudu Allah ta aka dunina gaba tun daga ka har kasa an kariya maka hakuri sallallahu alaihi wasallam, shi da kanka kake cewa kayfa yuflihu qaumun tajduna biyahum وهو يدعوهم الى الاسلام حديث من الكتاب البخاري يا يمتى الناس لا بوتا باين سنوا النبي الروضي اكا يا عند النبي في كده زوا بمسلمتي كرتي تماما ان ذاك لا بوتا متى الناس في كده حالي wannan kalma da manzo Allah faɗa na sai da cewa ba za ta rabu ta ba sai Allah ya dakatar da shi cewa laifin da suka yi laifi ne, amma wasar da kake rabu ta rabu ta laifi na kuma amri sai kun aw yatuba alaihim aw yu'adzibuhum fa innahum zalimun al'amari rabu ko rishin da ba ya hannunka a hannun Allah yake. In ya ga dama ya kama su da azaba to azzalimai ne, in ya ga dama ya karkata zukatan waɗansun su zuwa cikin musulunci su yi nadama kan abin da suke a baya. Ya faru da mutumin da ya kace sai Ibn Hamza al-Wahsiyyi, wanda ya akwai dangin al'amura da suka fata annabi rai da suka faru a rayuwarsa ta duniya ko suka ba kace sai Ibn Hamza, ba kuma kace shi in kadai ba a yi maka musula ka tantana gawarsa a sai ka cikin ka a yanki hanta a gata dan a huta hauki da an yi wa sai Ibn Hamza. Ina su yi da shuhada ba wai dan Allah baya son shi da ya gambara mutane, da haka yan umar da suka samu a kan wasu kan cikin wannan hali ta su ɗauka Allah baya ya tsare su, a'a ki dauka cewa jarrabawa ta wurin sunnar Allah ki dauka cewa wala Allah ko wadansu kurakare da daya ko biyu ko uku daga cikin mutane suka yi wanda ya jawo wannan akwai wata kaka ta mutane da jawo wannan ki dauka cewa kila cikin hikimomin Allah wadanda kina da yawa mai yawa saboda ubangiji ta Allah da san karyata masu da wani laifi da suka yi a baya a tarihi ranar tashin kiyama ya kaddara musu wannan dan ya zama sanadiyar tantara gungu wannan ita ce kalma ko sakona da dukkan wani wanda wannan da kike yin ka da shi wanda yake da sauran numfashi ko yin ka da wani mutarki wanda yake da sauran numfashi sako na biyu da makasudin wannan gaba wato ina isar da shi ne zuwa ga garin tarayya ina wani ki ai ba uba sun ji a gaban ka ba a ci a gaban ka babu wabara wabara yake sai wannan yake gaban sale sun suna yi mutane na da wahala wani lokaci babu makari a gaban ka ai duk inda za ka je kai magana musamman kai musulmi musamman malami ne ko ka sani ko baka sani dan kiji na tarihi dan haka kamar kana faɗa ne ga hadda shi gaban ka kamar kana ka faɗa ne ga hadda general Aliyu Bisau kamar kana faɗa ne ga hadda dukkan wani wanda kike tsammanin ko ta ne a gwamnatin tarihi dan haka anan gurin ban yi wata ko rashin hankali ba in nake zan isar da sako sako kuma na shawara ne anan nake so in ce ni a karan kaina dan zai wahala in ce na iya wakiltar dukkan al'ummar musulmi gaba daya amma abinda na lura shi na haka ce ni a karan kaina wato na ji daɗi ƙwarai da gaske kuma magana akan shi ne ko sai ka babu na yi matuƙar farin ciki kuma na san da yawa daga cikin ƙan Najeriya musulmai ko waɗanda ba musulmai ba sun yi matuƙar farin ciki da irin matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na wanzar da dokar ta ɓaci a jihar Plateau dokar da ta haifar da sauke gwamnan jiha da kuma ɗan majalisar wannan ko sai ka babu mataki ne daga cikin matakan da ya kamata a ce tuna an ɗauki dokar da cewa ta zo a makare amma tana da tasirin ta na ce ta zo a makare domin inda a ce daidai lokacin da aka yi kifin siyasin da aka yi a yalwan sandan a daidai wannan lokaci ne aka hanzarta ɗaukan dokar sun tafai rikicin ya fantsama zuwa waɗansu sakamani kamar Kano da sauransu da kila rikicin bai kai inda ya kai ba don haka wannan wani abu ne da ya kamata a faɗe shi a irin wannan wato sako ne da isa ya kamata ya isa kunna gwamnatin tarayya cewa ɗan Najeriya sun jira ɗin wannan doka da aka ɗauka ta jihar Plateau ko muna goyon bayan wannan doka 100% sai dai akwai abin da ya fi dokar muhimmanci wanda ya kamata a ji bayansa tare da dokar kada ɗauka mu al'ummar musulmi da aka karkace mana yan uwa a wancan yanki samuwar wannan dokar ita ta ɗauke bukatar mu auren gwamnatin tarayya a'a ɗaya ce daga cikin manya-manyan bukatu da muke da banda ita muna da manya-manyan bukatu guda hudu waɗanda na tabbatar idan aka yi su kowa zai ji daɗin su kuma za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa abu na farko kokarin mayar da waɗanda suke gudun hijira garurrukan da suke a da kafin faruwar wannan rikici wanda gidansa ya rushe ko aka rufa masa gida a sake masa wani wanda aka yace masa rufin Kano a sake masa wani a tabbatar babu wani ɗan gudun hijira a sansanin gudun hijira da ke jihar Bauchi ko jihar Nasarawa ko jihar Kano ko jihar Kaduna ko waɗansu sansanin na jihar Plateau wannan kuma ba zai yi ba ba zai ci nasara ba sai da abu na biyu da zan faɗa abu na biyun nan shi ne samuwar waɗansu cibiyoyin tsaro na zeke da gidanka na tafi da gidanka na dindindin a wancan yanki wanda za su ɗauki ko dai sojoji ko sojar ɗan sanda a garwaye sannan jami'an tsaron da ke ciki ya zanto a garwaye tsakanin musulmai da kirista ba mu da goyon bayan sun yi jami'an tsaro kirista kaɗai kamar yadda ba mu ce lalle ne a sa dukkan musulmi a cikin jami'an tsaron ba a garwaye tiki-tiki wanda za su zanto ba wai zuwa za su yi a yi musu cibiya a cikin garin yalwan sandan ba a'a bayan akwai waɗansu a cikin garin yalwan sandan akwai kuma waɗansu a sauran ƙauyuka da sauran wurare suna sintiri na dokar na tafi da gidansa 24 hours ta ce su kai dalilin mu na wannan shine ko da yanzu mun san kuma wannan yanki galibin suna waɗanda suke kasuwanci ne da noma a yanzu duk mutumin da yake cikin waɗannan garuruka da wanda rikicin nan ya riga da su ba ya da ikon yin noma a wannan shekara domin da ya fita gona su waɗancan 'yan ta'adda da suka kashe danginsa a da za su iya bin su ta kashe shi a gona bai isa kuma ya cin kasuwar kauyen din isa wata haja sai dai ya sayar ko ya sayo ba domin da ya tafi cin kasuwar kauyen nan akwai hadarin da zai dawo gida ba amma idan aka ce an tabbatar da tsaro na dindindin a bisa ga tsarin da muka bayar da shawara ga gwamnati ko tsarin da ya fi wannan inganci wanda gwamnati take ganin tana da shi a ajiye to zai taimaka wajen waɗancan mutane su koma garurrukansu su ci gaba da rayuwarsu irin wanda suke yi a da cikin kwanciyar hankali da lumana. Bukata ta uku gwamnati ta sani jami'an tsaro sun sani jama'ar da abin shafa sun sani cewa a sakamakon wannan rikici an kwace matan mutane da 'ya'yansu an raba su a matsayin ganima kamar bayi wannan wani abu ne da aka yi shi a fili kowa ya riga ya sani waɗansu sun samu kuɗa waɗansu har yanzu suna hannun waɗancan arba to gwamnati ta ɗauki mataki na gaggawa na ɗanto da kwato dukkan wata mace ko ɗa mace ko namiji da waɗancan ƙarna suka rike a hannu domin wannan wani abu ne a tarihin Najeriya daban da aiki tun kafin turawa mulkin mallaka a ce wata ƙabila ta cewa wata ƙabila hari ta karkace mutane ta rike waɗansu a matsayin bayi a yi kasafin matan mutane suna nan dare a yi kasafin ƴaƴansu wannan ƙarshen rashin mutunci kenan da aka faɗa a tarihin Najeriya tun da Najeriya aka rika mata suna Najeriya ban tsammanin an taɓa yi irin wannan sai wanda ya faru a jihar Plateau ɗin to lallai gwamnati ta ɗauki mataki na karɓo waɗannan iyali kamar yadda su zuwa gaba ta bukata ta hudu da mu al'ummar da ke ne yake da ita ko shawaran da muke da ita wannan muke bin zata wanzar da zaman lafiya waɗanda su suke da ruwa da tafiya a cikin wannan rikici ba wai waɗanda suka ɗauki makami ba ne ba kaɗai suke da laifi akwai waɗanda suka sa aka ɗauki makami suka tsara yadda aka ɗauki makami ko suka sai makami ko suka ba da shawara ga wanda ya ɗauki makami wanda suka taimaka an san waɗansu a mataki na ƙaramar hukumar nan ta fito da ta arewa da ita kanta yalwa da ina ne da sauran ƙananan hukumomin da suke yanki da kusa da wannan yanzu waɗansu a mataki na jiha jami'ai ne a gwamnatin jiha kamar shi kanta gwamnan da aka shirin shi da aka yi wannan rikin kankantar aiki ne amma ba a yi masa kamitimen ɗin da ya dace da shi da shi a kama shi a gabatar da shi a kotu a yanke masa abin da ya yake da shi ya dace da shi na hukunci ko a rashin ɗan iska ko a kashe shi ko a harbe shi ko a masa duk abin da ya dace duk abin da bai ta cikin gwamna da ya dace da ya dace a yi masa sannan akwai waɗansu a mataki na gwamnatin tarayya akwai wanda suke amfani da makaman cikin sojoji ƴan wannan yanki yan sanda ɗin wannan yi waɗanda duk bincike na intelligence ya nuna cewa suna da hannun ruwa da suke ko su waye a kama ba ta muka yi a musu zalunci ba a yi musu adalci ba mu yarda ba wanda bai kisa ba a kashe shi ba mu yarda ba wanda bai sa baki a cikin rikici ba mu ce a je a kashe shi a'a wanda ya kisa ko ya sa aka yi kisa shi ya kamata a yanke masa hukunci da dokar da Najeriya ta yi imani da ita a matsayin dokar ba mu ce a kawo shi kotun ƙarami da hadisi ne yanke masa hukunci ba a yanke masa hukunci da dokar ƙasar mun yarda to waɗannan al'amura guda hudu idan har gwamnatin tarayya aka yi sa'a ubangiji ta ala ya tarfawa garin gwamnatin tarayya nono ta karɓi waɗannan shawarwari sai aiki da su to ko saka babu an kafa tubali na dawowar adalci a zamantakewar Najeriya kuma an yi wa Najeriya gata don ta ci gaba da ɗorewa a matsayinta na ƙasa amma idan har ba a yi wannan ba to abin da zai faru shi ne wanda ba ma fatan ya faru ba ma son ya faru amma mu da kanmu idan ba mu yi waɗancan abubuwa ba ba yadda muka iya sai ya faru wata rana ko mana da rai ko ba mu da rai shi ne ya kasance mutane su ɗauki doka a hannun ba ma fatan haka ba ma umarni da haka amma rashin ɗaukan matakin da ya dace da gwamnati na iya sa mutane su yi wannan dukkan intelligence na gwamnati sun fi mu sanin ne ya faru a Najeriya me ya faru a Sierra Leone me ya faru a Burundi da Rwanda me ya faru a Congo Kinshasa zariyar tana ke me yake faru a Angola tun lokacin da suka samu ɗancin kai zuwa yau sun fi musamman sabubban da suka haifar da wannan wanda ya kawo yakin ba ka da ya lalata ƙasashen ya warge su ya rushe kasancewar tarayya ya rushe kasancewar ƙasashe waɗanda suke da adadi na ƙabilu ko addinai da za a ake zaman tare amma rashin adalci ya sa kowa ya kama gabansa domin daga lokacin da ɗan adam ya zama cewa ana nan adalci ba yin ra'ayi kuma ba ta doka annabi amma daga lokacin da dan adam ya fahimci cewa ba za a yi adalci ba zai yi dokan doka annabi da haka kuma kira ga gwamnati muke jaddada mata muke kara jaddada mata cewa zai taimaka kware da gaske a kaiwa kandan matakai guda hudu cikin gaggawa dan su zama biyar an samu mara kenan wanda su za su taimaka wajen wanzar da zaman lafiya a Najeriya lalle dan gudun gura a mai da su matsalolin su a gyara musu gidajen lalle a tabbatar musu da tsaro na dindindin wanda shi zai ba su karfin iko na koma lalle a wato ainihin kwato iyalai mata da ƴaƴa da aka kwace a mai da su zuwa ga ahalin masu su lalle a kama duk wanda yake da ruwa da suke cikin wannan rikici a yanke masa dokar da ta dace da shi a ƙa'idojin wato gudanar da dokoki na Najeriya wannan kun shakka ba zai taimaka da wani haka wannan shi ne sakamu daga wani hintarewa ko muna ganin cewa in kai haka kun shakka ba wannan shi ne zai hana ƙasar nan shiga hali makamancin waɗanda waɗansu ƙasashe suke. Daga nan gudan sai sako na uku sako zuwa ga su kiristoci na Najeriya ba kuma kiristocin duka Najeriya ba kiristocin arewacin Najeriya kirista ɗan ƙasar jihar Plateau ba da yarabin kirista ko inyamurin kirista ko wata ƙabila ta Kudu ba ɗan ƙasar jihar Plateau da kirista ɗan ƙasar jihar Bauchi da kirista ɗan ƙasar jihar Kaduna da kirista ɗan asalin jihar Taraba ko Adamawa ai waɗannan su ne kiristocin da suka hana Najeriya zaman lafiya duk wani bala'i da ake a Najeriya waɗannan suka jawo su to anan gurin ko da mun yi kira zuwa ga kirista gaba ɗaya sai dan kasancewa su addinin su ɗaya da waɗannan amma ba dan kasancewa su fitinan noma su neman balbalin bala'i irin waɗannan ba wato kiran da muke masu su ne to mun yi cewa Najeriya kasa ce wadda take da adadi na kabilu wanda yawan sai ko 250 ko kuma haka Allah ya tsaro ta ta zama haka babu yanda za ka wata kabila ta farlan ta kanta cewa dole ita ta gudanar da Najeriya ba tare da ki go wani wannan kabilu ba Najeriya kasa ce da take da adadi na addinai musulunci kiristanci da addinin gargajiya wanda yake bazuki kirdubawa ba ta karyawa haka kuma za a zauna a cikin kasar matukar an yarda a yi Najeriya dan aka ce an fara Najeriya wannan wata magana ce daban amma matukar an yarda a yi Najeriya to dole a yi Najeriya da take da addinin musulunci da kiristanci da maganganci a cikin ta ya rage na kowa ya tallata nashi ta hanyoyin da suka dace da doka da oda wanda zai karɓi wanda ya dace da shi ya karɓa in aka ce za a yi Najeriya a matsayin sun Najeriya to dole a yarda cewa a cikin ta akwai Hausawa akwai Fulani akwai Bare-bari akwai Inyamurai akwai Angas akwai Wanene akwai Wanene babu yanda za a ce babu wata kabila a cikin mutukan an yarda ana yin Najeriya da a nan gudun shi ba ya daga cikin adin su waɗannan kiristocin su kuma ɗan asalin jihar Filato su ɗauka cewa sai sun kori dukkan wani musulmi daga yankin domin su ma suna da mutane a nan jihar Bauchi kuma suna da mutane a Kano suna da mutane a Kaduna suna da su a Kebbi suna da su a Zamfara suna da su a Sokoto suna da su a dukkan jihohin da suke da rinjayen musulmi ko asalin jihohin da ake cewa da Hausa Fulani dai idan an ce Hausa Fulani kamar wani musalah ne wato yare ne ana nufin musulmi ko da wani irin yare yake yadda ta suke bin mutane su ce za su karkace a kan wurin su ma a nan fa mutane suna da ƙarfin da za su iya bin mutane su karkace yadda suka rashi mutunci a can wurin in an ce za a rama a sauran waɗannan da hujjoji ba za su ji daɗi ba sai kuma yawa gare su ba za a iya san su cikin dare ɗaya a sanya alama a kofar gidan dukkan wani kirista ɗan asalin jihar Plateau ba iya wani kirista biyar ne a hadda ce adireshin inda yake zama da inda yake aiki a can fa ne zama kanta sai a na gwamnatin tare ba a sai ka ga ci gaba da karkace mutane ko da kun kin kana kun koro dan da kan gurin ko kuma na ku idan an koro muku sai ku gaira idan aka sa naku a gaba wata kare za ta gaba ka ji haka ba ta yi amfani da hankali ya ka tawo dan kida tije da kuke ko da ke ranke da kuke ba ko sai da kuke ku ba ko mun ji bada nan da tije da toho toho mutumin da yake da wani kike ko da bai da hankali amma da tije mutumin da yake da hangen ne ko da ke kazo ba su da yawa akwai wasu tsofaffi da kuke da su marasa mutunci wanda suke buga suke yi abin da suke sun yi aiki yanzu da sun yi expire sun yi aikin gwamnati sun tsari suna cikin abin da suka sata a aikin gwamnati ko kuma sanke da gratuity kowanne su daga ɗan shekara 50-60 zuwa abin da ya sama ne wani ma sama abin da ya rage masa kaɗan ne ya kake da kayanka ya mutu ko a kanta suke yi mutu da kai wannan shi ne abin da suke zai ko ne suke da waɗanda suke tasowa a halin yanzu kuma dole ku tafi babu yanda za a yi kace za ku iya rayuwa a duk kadai ba tare da kun shiga bauchi ko kana ko ka zama kai gaba ba ba yanda za a yi duniyar mu mu ce kana za a ce mu rayuwa da bauchi da gidawa da sauransu ba tare da kai da komai duk ne komai da sauran mulaye ba Allah a cikin hikimar sa ya tsara rayuwa da mun tofi da yiwu ce da leka tsakanin dan bani da dan kauye mu muna da wannan fahimtar a addinin su muna da wannan karantarwa a cikin addinin mu Ubangiji ta'ala ya sanya rayuwa ta yanzu su ɗani in su ɗaya. Manzo Allah kuma suna shi ya zo da addinin nan, shi ya kafar da su wa duniya, shi Allah ya fi ƙauna, shi Allah ya fi so ya ga wannan a Makka tare da kafirai. Ƙoƙari ya yi kira su, su kuma suna ƙoƙarin su shi ne, ya yi hijira ya je mutum da kuma ya samu ahlul kitab, Yahudu mai tsara, sannan kuma ya samu munafiki. Haka aka yi kayan gwagwarmaya ya ce su ce, gwargwadon hujja da mai saurare zai saurara daga ɓangarori guda biyu wanda ta gamsar da shi gwargwadon yadda zai yi imani da tsaye daga cikin ɓangarorin guda biyu haka rayuwar su tafiya har zuwa lokacin da aka masa ilimi na yin jihadi don kare kansa don kare al'ummar sa masu rauni ba don cin zalin wani ba don rama abin da ake rufe a masa ko a sauran ɗan sulaye wannan haka rayuwar su ɗan birni ba zai rayu cikin cikin ɗan ƙauye ba zai rayu cikin ɗan duk birnin cikin mutum ai da hanyar gona ba bai san yadda idan an yi ruwan cika za a ɓauki sun duniya da gona a kala a cika irin cika ba wannan manomi a tsawon cikin nan dan birnin na bukatar an tsawon ɗan tsawon na bukatar an birnin haka rayuwa take an nafi ne na yin badawar na hawa da rikin ba'abu da ba'abu da waɗanda ne ke kada ne mutane haka suka suna yi wa junan su hidima ne na muka samuna bai na hun ma'in cika hun tana yakin duniya wa rafa na ba'abu hun fauka ba'abu da rajat ya kasa da ba'abu hun ba'abu da kariya wa hama karabbi ka sauɗi mun ma'in ma'in dole mutane wato kufriya wato suna an sa su ne an hore wani ya zama mai hidima wa wani dole kowa ya wa kowa to da haka anan gudun mutum kiran su ga cewa to fahimci cewa babu yanzu a yi sassa iya rayuwa sai ta ɗaya sai da mu haka Allah ya tsara rayuwa idan ko haka kake za su ci gaba da dallazawa ƴan uwanmu da suke yankin su to su ma aka ci gaba da dallazawa ƴan uwanka da suke yankin mu to rayuwar ba za ta yi musu kyau ba ba kuma za su ji daɗi ba wannan sako na farko daga cikin sakonnin da muke son su fahimta ke sako na biyu su fahimci cewa wannan rikici da aka yi yankin ne wancan ba a cikin manya-manyan rikici da tasirin su ya bayyana a Najeriya wannan shine rikici na 15 da ya faru tsakanin musulmi da kirista babu guda daya wanda aka yi shi wanda musulmi da suka zaɓi kirista dukkanin su kirista ne suke fara farawa su dukkanin fara tun daga kafancin 1987 zuwa yau kirista ne suka fara tsakanin musulmi ta kada a nan gudun wato sunni suke nuna wa mutane a sanyi cewa addininsu addinin tashin hankali ko na faɗa ne ko na rigima ne ko na cin jali ne da rikin adalci da rikin mutum don shi ne abinda hoton ta nuna ko da ka karanta littafin ya ba ku wata ma'ana daban sai za a yi ta kafa mutane suna yi wani abu ne to shi ko mai zali Ubangiji Subhanahu wa ta'ala baya kare shi ya ɗaure a duniya babu yanda za a ce zalunci ta cigaba da ɗorewa sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karya ka in ajira wa inna ajira ko a fita ko a nesa in za ka yi zalunci daya biyu uku hudu biyar har goma kana ganin shi kamar ta ci gani ranar da rufe zai jiya da mulla za ka zama mai inna Allah la yumillu adh-dhalim hatta idha akadahu lam yuflih manzo Allah ya ce Allah yana yawa a zalimi da jini har yanzu a lokacin da zai masa damkar da ba zai iya kwacewa ba yayin da ya faɗi wannan sai ce wa kazalika akhadha rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadahu alim kabir inna fi zalika la aya liman khafa adhab al-akhira zalika yawm majma'u lin-nas wa zalika yawm mashhud wa ma nu'akhkiruhu illa li ajalin ma'dud haka al-amrun ubangiji yake lokacin da ya tashi damkar wata al-umma az-zalima to damkar da yake mata damka ce mai tsanani kamun da yake mata kamu ne mai tsanani ba samu na ɗan ɗan na uku kuma yanzu cewa ina abin da yake jiba kuke yin wannan tashin hankali kuna da yawa a cikin yan sanda kuna da yawa a cikin sojoji ya fi kuma yawan ku a yan sanda yawan ku a sojoji sannan kuna da goyon bayan kafa sanadi ya fi kuma yawan ku a cikin yan sanda yawan ku a cikin sojoji da yawa da goyon bayan kafa sanadi America ko Ingila ko wata daga cikin kasashen da suke ba su goyon baya wannan kadai ya isa sa ku dauki matakin ku na sai kun ga bayan mu a Najeriya to wannan tunani ne wanda ba tsora shi bisa ga hangen ne ko sanin ya kamata ga misali zan ba ku duk yawan da kuke riki a Najeriya abinda America ta faɗa shi da dukkan CIA ta faɗa lokacin da muke mai a Najeriya ta shekarar 2002 CIA ta tabbatar da cewa musulmai a Najeriya yawanci na farawa da kashi 60 daga cikin 100 zuwa kashi 70 ragowar kirista da kawar ma'ana komin yawan ku a sai inda dukkan ku gaba daya yan sanda da sojoji da immigration ne mu kuma dukkan mu gaba daya ba yan sanda ba sojoji muna da yawan da mun ninka to biyu zuwa kashi ku kada anan gure idan ka ɗauki wannan yawa mun ninka ko zuwa sojoji ko su ko zuwa sojoji jirgin yawan makaman ku jirgin yawan ku a sojoji jirgin yawan ku sun sun dalilin goyon bayan kafa sanar da ke wani jirgin da ta yi jirgin guda sai ka koma jirgin ɗaya sai ka ɗauko shi bindiga ta America a matsayinsa na ƙasa wanda ta fi kowace ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin soja a duniya da kuma ƙungiya guda ɗaya ta Tanzimul Qa'ida wannan ƙungiya ce ba ƙasa ba ce ƙungiya ce America da kanta ta kumbura Tanzimul Qa'ida aka santa ba dan America sun tallata ta bukila muma da rubutanta ba marubutanta da website nasu na internet na su Amerikawa da suke bayani kan Tanzimul Qa'ida da bayanin manya-manyan jami'an gwamnati da shi ya kumbura Tanzimul Qa'ida aka santa a duniya to bai shi Tanzimul Qa'ida ƙungiya ce wanda aka bin members din da wanda suke tabbatattu ila ba za su yi mutum 100 ko 300 suke faɗa da ƙasar da ta kuma ce ƙarfin soja ƙarfin tattalin arziki a duniya yau shekara nawa ake fafa ta faɗa shekara nawa mafi ƙaranci ke nan kusan shekara biyar kuma har yanzu a yanzu duk da kimiyyar America duk da bala'i ɗin mai kan asali da suke da shi duk da kuɗi da America suke kashewa don cewa bukatun su masu kalin nawa har yanzu bukatar da suke da ita na kama wani kusa daga cikin kuntoshin tanzimin ka'ida wanda ake gina su ta tafiya ku kaga ka duba yawan Amerikawa a gefe ɗaya a matsayinsu na ƙasa ka duba yin tanzimin ka'ida a gefe ɗaya a matsayinsu na ƙungiya amma wannan ƙasar mai tsari yawa ta kasa cin nasara a kan mai wannan ƙungiyar guda sai ku kashi 30 ko 20 da jirgin ɗari ku nasara a kan mai kashi 70 ta ga da mutum suna da yakan wani kuma ku duba Amerika ta shiga Iraki abin da ya faru a Fallujah na kafin Amerikawa da aka musu wulatar da aka nuna a talabijin Amerika ta ga ya kamata ta lalla ta Fallujah Fallujah ɗin ba ta ce ba ne ba ma ne kafin da yi kuma wani ƙauye ne a bayan garin Baghdad ƙaramin gari ne Amerika suka je suka zagaye ta aka fafa ta har kwana nawa amma dole suka tsaya a kai sulhu tsakanin America a matsayin da na ƙasa da wani ƙauye a bayan garin Baghdad aka sa ta da tautar yau ta ko Amerikawa dai a yanzu dai dole sai ga dama a duniya za su lafi cewa hanyar saboda suna da ƙarfin soja suna da na tattalin arziki suna da na siyasa suna da tasiri har ma yanzu ya kai matsayin idan an ce majalisar ɗinkin duniya wato United Nations idan an ce America kusan abu ɗaya ne dan abinda America take so yake a United Nations har ma ya kai matsayin a yanzu idan an ce tarayyar ƙasashe ne suke cikin ƙungiyar NATO America kuma duk ɗaya dan abinda America take so yake a NATO to kaga a nan gurin abu ne da ya kamata wani abu ne da ya kamata ya ja hankalin mu ya nuna mana cewa yan akwai waɗansu dalilai da suka hana Amerikawa cin nasara kan tanzimin ka'ida ko suka hana Amerikawa cin nasara a kan mutanen garin Fallujah ko mutanen Iraq gaba daya, ai ba dalili bane mun cewa America ba ta rike, ba dalili bane cewa America ba ta rike duniya, ba dalili bane cewa America ba ta amfani da kudi da kuma tana da kudi kuma amfani da kudin kuma manufofinta. Amma dalili ne cewa wato duk karfin mai karfi idan fa zai zalim Ubangiji ta ala zai nuna wa mai raunin dabarun da zai kare kansa. Haka ta da nuna yake tsaya wa sunnar Allah ta banka inda America sun fahimci da sun huta sun huta da mutane. To amma da basu fahimci wannan ba ko kuma sun fahimta amma din da suke tuka siyasar America politically su kuma suna da gafarata ji da kai da ba za su iya sallama ba suka dafa Amerikawa cikin irin wannan halar cikin alamu. Kamar yadda ku waɗannan kirista suke ƙoƙarin jawo wa sauran kiristan Najeriya wahala a halin da suke gani. Idan akwai lokacin za a ce masa al'ahdu zahabi, wato wani lokaci na bal da kirista suke da a Najeriya shi ne ba wannan shekara guda biyar na Obasanjo. Lokaci na bal da kirista duk bukatar su ta biya a gwamnatin tarayya. To amma kuma duk da haka kuma suna son sai sun gaba mu sannan bukatar su ta biya. Ka ga anan gurin sai ku dawo kanku a kan da bukatun ku da suka biya ma biyo zai gurɓa. Ana ina faɗa da masu hankali cikin ku ne da ya kamata su yi tunani. Kamar yadda na faɗa da masu hankali nesan cikin wanda ya kamata su yi tunani. Ba daidai ba ne ku bayar da tashin hankali shi ne abin da za ku cimma bukatar ku. Ba da yanda za a yi ka tayar da hankalin wani ka ɗauka ko kuma na ka da kanka. Komai raunin wancan da ka tarwa da hankali kuma sai komai ƙarfinka. Don ubangiji ta lana da hikima na sha buga mana wannan a cikin wannan karatu suka zan faɗa yanzu ka tsare ni da ubangiji ta ala bai wa shanu da raguma ƙarfin tsiya sama da na ɗan adam sai ya kwace musu hankali da tunani da basira sai ya danka wannan tunani da basira ɗin da ɗan adam sai ya tafi kaɗai ya koro garkin shanu ɗari ya kai su inda ya ga dama su kiwo ya dawo da su lokacin da ya ga dama ya kai su farkin da ya ga dama su shan ruwa ya rinka dukan saniya kuma tana gudu dan Allah. Idan da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai arawa shanun nan tunanin dan adam tsawon minti biyar da wani makiyayi zai iya tuka shanunsa ko raƙumansa. Amma tun yi kirkin zan Allah don a zauna lafiya ya kaddar amfanin mu a jikin shanu ɗin musulaman su musulaman nonon su mu amfana da kasar su mu amfana da gajin su mu amfana da kasanni da dama na jikin tun daga ƙashi har tsoka. To don haka don mutum wani yadda sai Allah ya kwace musu tunani sai ya ba mu ne. To dan adam ne zai sarrafa sani a ɗari a zauna lafiya sai kuma zai kwanta a ɗaki sai sauro ya hana gudu. Sauro ta gare sauro ko guda dubu ta tara ai dan adam dai ya fi kai sauro dubu dai da su wallahi wani kato guda daya ya fi kai. To amma sai sauro daya ya hana ka baki kuma idan ka tare ma ba ci ban ka da ko ka so da rike amma ya hana ka baki yana fi kai wannan din hikima ta Allah jibril ta idan Allah ya khalaka fa sawwa wanda zai kaddara fa hada ya halitta halitta ya tsara mata me za ta bi zai ci gaba da jada baya ne har zuwa inda bangore da ya je bango ya tabbatar babu wani wuri fa sai nan gulan da zai tare karfin sa wuri sai ya taho sai ya fita san sai da haka ku waɗannan ƙananan kiristoci da kuke wannan tare da fitila ku ne za ku koya wa musulmi rikici bayan ba su iya shi ba ku za ku koya musu tashin hankali bayan ba su iya shi ba. To kuma idan muka koya ba sa za ku ji daɗi ba dan kuna zaune ne cikin lumana kuna ta zalunta mu kun ma mai yan sanda mun kyale kun ma mai soja mun kyale ko daga makamai na dukkan wani makami na wani dariya mun kyale a jihohin ku da jami'o'in ku kun tuka su da mutanen ku mun kyale namu kuma kun zo kun turo mutanen ku da ƴaƴan ku duk mun kyale sannan kuma kuna son ku tabi mu kuna tafi mu kuma duk mu dura ido to kun ga idan kuka koya mana rikici bukatun nan naku da suka biya da kwacin da duk kuka yi mana fa to za a tashi ne a yi rikici shan kwatu da haka gasan ku ne ku ku ne mu a zauna lafiya masu hankalin cikin ku masu tunanin cikin ku ya kamata su yi wa kansu lissafin fa ya kamata fa a zauna lafiya masu tunanin cikin ku ya kamata su yi wannan saboda haka ni wannan shine sakon da nake isar muku kuma sannan su dora in suna da tunani da hankali da hangen nesa kufa gaba ɗayan ba fa kristanci suke yi ba daban wani abu ne suke yi daban ba kristanci ba su nuna mata wata aya guda ɗaya a bible da take mutum ya tsagiya su nuna mana aya guda ɗaya a bible da take a ci alami ko take a cikari su nuna mana aya guda ɗaya a bible da take ka je ka sake mutum ka rufe gidansa su nuna mata wata aya a bible da take duk wani ɗan hausa kuna ne kare ta ruwa a duniya ina jin tun daga farkon bible har ƙarshen sa ba magana ba wanda kowa kula ne cewa ka san su ko kake to kaga annan gurin wato kamar wani abu ne suke daban ba ta sanciwa tura mulkin mallaka suka yi muku dabara su sun san cewa idan an ce hausa kula ne abinda ake nufi musulunci to a madadin su za ku gaba da musulunci kila za ku ce dan ne za mu gaba da musulunci bayan mu musulunci ba kawo mana shi mu karanta mu gane sai suka tsora ku akan gaba akan hausa kula ne kuma sannan ku din nan ba ku da wani abu naku da za ku iya rayuwa sai kun makarkare a jikin hausa kula ne babu wani tocin da yake zuwa ko yake lantan ko yake antar ko mangu ko yake dandan ko yake dandan ko wani da fada zai tashi gabatar da jawabi cikin harshen turanci dan zai samu sama da kashi 70 ɗari ba sa jin turanci sannan kuma ba zai magana da wani yare na biram ko na wani angas ko wane ne ba dai idan zai kuma a cikin tutu kila ba mai jin wannan yaren dole fa sai dai fada ya hausa sannan ku ba kayan tura kuke sa suna yawo ba kayan mu kuke sawa kuna faɗa da mu amma za ku sa babban riga ka duba salamun Allah da wata Zannabu kar kabar gungunin nido yake yawo a sassa kuma amma wai yana gaba da Bahaushe kaga wannan dabbar shi ne da rike hankali ma'ana ai ya kamata tun da yana gabar dan Hausa Fulani kar ya sa Zannabu kar kar ya sa shakwara da jamfa kar ya sa wando mai tuzuli kar ya sa babban riga kar ya menene kar ya sa harshen duk gaba ɗaya wannan kayan wasa ne ya ɗauko kayansa na asali da aka san shi da su kafin Bature ya zo ya yawo da ganye a gani kuma sannan hatta kalma da kuke amfani da ita a garurukan ku tamu a ce sarkin gari kaza a cikin kabilar ku ina wani sarauta a wurin mu ko kuya sannan kuma har ku zo tsofaffin sojan ku suka yarda a ce galadiman ka goro a ce sardaunan lantan kalman sardauna din fa sarauta ce ta sakkwato kuma sardauna din tana nufin sarkin yaki jarumi sadauki a daular musulunci wannan waifa shine sardaunan lantan jami'a hukumar jiki ne kaga anan gurin ya kamata ku rufe maganar sardauna ku dena amfani da ita sarki ku dena amfani da ita galadima ku dena amfani da ita madaki ku dena amfani da ita kar a samu wani cikin ku da zai amfani da wannan kalmomin domin dukkan su na waɗanda kuke zagi ne kuke kashewa kuke cewa ɗan wasu kula ne in ku ƴaƴa ne na halal ku sanya wa sunanku sarautunku dukkan wani taitin naku da sunan yarenku ku gani in duniya za ta karɓe ku ku koma dangi da fata a jikin ku gani to kaga anan gurin wato akwai rikin tunani kaga ya kamata ku sake tunani kenan ku sake tunani wannan shawara ce muke baku in kun yi wannan tunanin kun yi wa kanku gata kun yi wa Najeriya gata a matsayin na tarayya mu Allah ya kaddara zaman mu a Najeriya mu da ku ba mu da wata ajandar na sai mun ga babu ko ɗayan ku a cikin Najeriya sai dai mu muku da'awa ta addinin musulunci ku karba in kun so ko ku ki karba la ikraha fi din ba wanda zamu tira ta cikin ku cewa sai ya shiga musulunci da karfin siya to adalcin rayuwa shine kuma dole ku gama a Najeriya kuma kar ku tursa ta mu cewa sai mun shiga addinin ku da karfin siya ku tallata mana mu gani in mun gamsu mu shiga in ba mu gamsu mu kyale mun kayan wannan shine zama na adal ina jin wannan magana ina tayyanta babu aya babu hadisi dan saboda bayani ne da nake kasar da ke zuwa ga wanda bai yarda da ayar ko hadisi amma ina kyautata masa da san Allah ya bashi tunani da hankali da zai auna abin da nake faɗa ya je gida tsaye ne tunani ya gani kar ya tasirantu da zikir da ake yi a cikin
kare ta ci da duk wata buga da wani tsohon zo da yake masa ko wani dan siyasa da yake suna manufar tafiya a ya tsaya a matsayin sa mai hankali wanda Allah ya bamba cikin tsakanin shi da ragon da yake daura a gidansa ko da ke yawanci ba su da ragon Allah ya bamba cikin da Allah da ke gidansa to yayi amfani da wannan ya auna ya din abin da na faɗa ya yake sawa'un wanda yake da alaka da misalai da suka tafi duniyar yau ko wanda yake da alaka da abin da suke yi misali da uku zan ba ku likitin gaba su tafiya na Yahudawa da Falastinawa Yahudawa da ɗaurin gindin Ingila sun kafa daular su da goyon bayan Amerika kuma daular su ta ci gaba da ɗorewa da mai kida da dabaru irin nasu kuma sun tara duniya gaba ɗaya ta goyi bayan suna yaƙar Falastinawa ajandar Isra'il shine ba wai nan dan tsokokin da aka fada daular Isra'il ba suna da babbar ajanda ta the greater Isra'il greater Isra'il din nan za ta fara tun daga tekun Jordan har sai ta hadidi Yeriko gaba daya kasashen yankin Gal guda shida hada da Jordan ta tare da su ka hada da Iraki duk suna cikin map din abin da ke kira greater Isra'il kuma a yanzu a duniya a yakin da Isra'il suke da waɗannan mutane tana yaki ne fa da manya-manyan makamai jiragen sama masu aman wuta tankocin yaki gireda da ke rufe gidaje yara kuma suna harbin da bakan dan yau shekara 40 ana wannan abu daya shekara 40 abu daya gaba ɗaya yaran Falastinawa a kewaye suke babu inda bindiga ɗaya ko gonar ɗaya zai zo musu domin ta yana za ka fita je Falastin ka bi ta Siriya a Siriya kai tsaye ta yi iyaka ne da Isra'il ka bi ta Jordan yo ai jami'an tsaro na Jordan binciken da za su yi maka ko bai hude iyaka kan wanda zai maka kenan ka bi ta Egypt yo ai jami'an tsaro na Misra suna goyon bayan Isra'ila sama da yadda bai hude yake goyon bayan Isra'ila ba ta inda za ka bi ka shigar ka je ka samu Falastinawa ka taimaka musu ga tauraron dan adam dukkan wani sabon makami da Amerika za ta yi sai ta zai Isra'ila ko sa Isra'ila ce kasa mafi girman rumbun tara makamai masu guba a duniya gaba daya chemical and biological weapon ne Isra'ila ce fi kowanne girma a duniya Isra'ila ce take da rock wato makamai masu zamanin da aka tsana wajen guda biyar kowanne ya dumfari wata kasa ce daga cikin kasashen musulmi ɗaya daga cikin su ya damfari garin Aswan inda damfin ne yake a kasar Egypt wanda idan ka rusa wannan damfin gaba daya ruwa ma kawai zai shi birnin Alkahira birnin Cairo wanda ke dauke da mutane miliyan 18 gaba daya wannan damfin zai iya haɗiɗe garin cikin abin da bai farin awa Isra'ila ta kana makaman da ya da yana kunan gudan dan haka Misr da ta goyi bayan Isra'ila ko ta wannan makani yadda ke wannan damfin Isra'ila tana da makamai da sanarwa wanda ya sauka a Damascus a Syria. Zai iya hallaka mutane mafi karanci 50,000 lokacin da ya sauka. Isra'ila tana da makamai da tsana wanda ya fuskanci magadat. Tana da wanda tsana wanda ya fuskanci kaza wanda ya fuskanci kaza. Duk da wanda take. Amma yanzu ta zo a jindar ta sa wanda greka Isra'il ta danye. Yar Isra'ilan da ta yi wa kanta ma ta kasa zama a ciki har sai ta zagaye ta da katanga. Kage yanzu ba a magana da greater Isra'il sai ne yar kankannuwar Isra'il da wanda take zagaye ne katanga da wa suke fada da sojoji ba da sojoji ba ina soja su nasi ina dan sanda ina immigration dukkan su fara dan hula ne dukkan su yara ne under 20 su suka fi yawa tiflun saghirun wal madafi'u hawlahu mabhuratun wal qasibuna tabarramu في كفه حجر وتحت رائه حجر ووجه عدوه متورم سكت الرصاص أيا حجارة هجتي أن الأقيدة قوة لا تهدم يا رب أنت كان يبقى كل أهم من تصيبه كان دمك ودروسي أما أنا جيسا تنكا أيام أنت لتدى ساتي بيدا سكوي أنا تنبير دكا ينكسى مدى دماتان إسرائيل me ra'ayinku ci gaba da rigima da Falastinawa ko kuma gwamnatin Isra'ila ta ware musu kasa a sulhu da su don mu zauna lafiya. Kai ce zaba in cikin da suka ce ga Allah a daina faɗan nan a ware musu kasar su zauna mu ma mu zauna mu huta. Saba in cikin da na Yahudawa duk da wancan bakari masu guba. To sai ku kawai waɗansu arna a yankin Jos da yankin Kaduna sai ku ce shikenan ba za a zauna lafiya ba ba za a yi Najeriya ba. Kun ga nan gurin sun da kira ne zuwa ga Kirista gaba daya a matsayinsu na Kirista amma particularly indigenous Plateau State da kuma Kaduna State da Bauchi State ko da abin da ake kira gaba daya Kiristan Arewa to amma a nan gurin ya kamata Kiristan Yarbawa da Kiristan Inyamurai da sauran kabilan kudu su ma su fahimci wannan sako su san yadda za su zauna da waɗannan su zauna da su ba don yi wa Najeriya gata shi ne a zauna lafiya ta ci gaba da zama a matsayinsu na Najeriya. Amma wannan abin da suke kawowa yana kawo barazana ga zaman Najeriya a matsayinsu na Najeriya. Wannan shine sakon da nake isarwa zuwa ga wadannan kirista. Sai sakon wanda nake isarwa zuwa ga musulmi. Sakon zuwa ga musulmi da madaya. Kaga sakon farko ga yan uwanmu da rikici ya tsare. Na biyu ga gwamnatin tarayya da kuma jihar Plateau a yanzu da aka samar. Sannan na uku kuma ga kiristoci. Sakon na hudu ya tafi yan uwanmu musulmi. A nan gure idan na ce yan uwanmu musulmi kowa da kowa ina magana ne da mutum a matsayinsa na musulmi. Sarki ne, hakimi ne, gwamna ne, ɗan majalisa ne, kafin dai komai sunan shi musulmi. Kuma wannan kalmar yake so ta cece shi a gaban kiyama, ba rawanin da ke kansa ba zai cece shi ba gaban Allah in bai imani ba. Ba su tatin da ke kan kafaɗinsa ba ne ba za su cece shi gaban kiyama, gaban Allah ba nan ta cece kiyama. Kalmar Islam ɗin ke za su cece shi. Za ka yana magana a matsayin mu na musulmi. Wato, kar mu yi mamaki ga dukkan abin da yake faruwa a kanmu. Me yasa arna suka yi mana haka? A me yasa ba za ta yi mana haka ba? Mu bai kamata ba, ya kamata in muna magana da su ne mu ce me yasa suka yi mana haka. Amma in muna magana da junanmu bai kamata ba mu ce me yasa suka yi mana haka ba. Dan dukkan mu riga mun san cewa kasancewarsu ba musulmi ba za su yi mana haka. Saboda Allah ce wallahi zaluna yuqatilunakum atayrudukum an dinikum in tata'u. Allah ya riga faɗa wannan. Ba za su gushi ba suna yakar ku. La yarkubuna fi mu'minin illa wala dhimma. La ya'lunukum khabalan wa duma anitum. Wadduu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Za su yi mana haka a ɗabi'arsu. Suna adawa da mu. Amma abin da ya sa suke cin nasara a kanmu idan sun yi adawa da mu ko in sun yi faɗa da mu. Sawa'un a mataki na cikin gida ko a mataki na duniya. Kashi 70 cikin 100 na abin da ke taimaka musu mu ci nasara a kanmu mu musulmi muke yin sa. 70 cikin 100 na abin da suke buƙata su ci nasara a kanmu mu muke yin sa. Mu muke zama cikin jahilci su su tashi su yi karatu. Mu muke zama mu ragwance mu ci shiga cikin ayyuka na soja ko na 'yan sanda su kuma su tashi su mamaye. Mu ne ba ma yin amfani da mukami in mun samu. So in sun samu mukami suna yin amfani da su. Mu ne 'yan siyasar mu suke cewa su siyasa kawai suke ba ruwansu da addini. Amma su 'yan siyasar su suna da ruwa da addini. Daidai lokacin da jama'ar mu suke cewa mu siyasa muke ba ruwan mu da addini daidai lokacin Obasanjo da ya hau shugaban kasa ya gina katotan tudu a gidan gwamnatin tarayya. Shikenan ko kuna cewa ba ruwan ku da addini sai yana da ruwa da addini. To saboda haka a nan wurin tarayya kamata mu faru. Mu ne waɗanda aka karkace a yalwancin nan da sauransu har yanzu babu wani sarki mai rawani da ya je yankin don ya yi ta'aziyya da mai faru. Har yanzu babu wani gwamna cikin gwamnonin jihar Arewa da yake kai ya kamata mu je wannan yanki mu gano me ya faru. Ai in yana son ya je wajen halaki. Hasali ma daidai lokacin da shi gwamna jihar Plateau ya yarda ya daidai lokacin da suke taron gwamnonin Arewa suka ce masa suna yaba masa bisa ga matakan tsaro da ya dauka masu kyau a jihar Plateau. Haka suka faɗa a taron su na gwamnonin Arewa. Kaga a nan gurin kira nake yi. A matsayinka na musulmi sawun Allah ya baka mulki na gwamnan jiha ne ko dan majalisa ne a tarayya ko a jiha sanat ne sarki ne hakimi mai kudi dan kasuwa makiyayi manomi dan makaranta malamin makaranta ka sani cewa kai abin tambaya ne a gaban Allah ranar ta kiyama kuma wallahi tallahi ba abin da zai fice ka sai musuluncin nan duk wani taikin da ka samu a duniya duk mukamin da kake aikin banza ne in baka bi Allah ba in baka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Tsiranka shi ne ka riƙe addininka ka taimaki addininka ko daga cikin waɗanda suke da mukamai namu a cikin gwamnati ba su wakiltar mu na kirista suna wakiltar kirista duk kirista idan ya waje na sun yi da ya kawo kirista dan wanta kai kuma idan ka je wuri kana son ka kori wani dan kawai baya maka biyayya wai yare na ko dan kare ya zama kai wata matsala ko dan kare kamo ka wannan rashin hankali ne wannan rashin tunani ne ya sau nawa gwamnonin da suke rigima da mutane za su je su kai karan wanda suke rigima ɗan asalin jihar su a Abuja a kore su daga ayyuka kuma idan an kore su a yi replacement ɗinsu da wanda ba ƴan asalin jihar ta kawo kuma ba musulmi ba wannan yana nan da yawa wannan ita ce babbar matsalar tsakani da Allah dole mu tsaya mu gyara tsakanin mu da mahaliccin mu a gindi sardauna yayi inda an samu ɗan sun bi bayan sa da yanzu ba mu cikin rayuwar da muke ciki a hannun to amma kasawar mu ta jawo mana halin da muke ciki a hali kuma a nan gurin kowane mutum a matsayinsa na musulmi ya rinka jin cewa mas'uliyya ce a kansa akwai responsibility a kansa wanda dole ne shi ne zai yi kaza idan wani ya ƙi yin nasi kar ƙin yin nasi ya sa ni ma in ƙi yin nawa ni in yin nawa in ƙyale shi ya je gaban Allah sai ya yi bayanin me yasa bai nashi ba amma dole ne ni in yin nawa kuma dole in na samu hanya in faɗakar da shi ya zai yi nashi wajibi ne yan uwan mu musulmi da suke cikin gwamnatin tarayya mukamai a gwamnatocin jihohi da kananan hukumomi su sanya titin musulunci a cikin zakatan mukaman da suka rike dinnan ba dawama za su yi da su ba dole za su sauka ko za a sauke su ko za su mutu su bari babu abin da zai cece su sai addinin musulunci nan in sun yi riko da shi in sun yi masa hidima in sun taimaka wa musulunci a lokutan su wannan shine tsiransu a gaban Allah ranar tashin kiyama abin kunya ne abin takaici ne tun da ake rikicin addinin nan a Najeriya zuwa yau akwai rikitar da ya bayyana a fili ga waɗanda suka kullata an buga a jarida da wani akwai wanda an yanke masa hukunci ba a kotu za a kashe shi amma duk babu abin da ake amma inda yanzu zan tashi a nan gurin in je in ce ga wani yana ajiye da wuka a gidansa in je in faɗa wa wani musulmi to a nan gurin aikin sa da ɗan security zai kai eh ba dama ne ɗan security a masallaci kenan amma ba ya zuwa tu duk nan masallacin yanzu idan aka kawo ka za a fice a nemo wukan da za a yanka na tabbatar ba za a samu wuka ta yankan ka ba a nan gurin amma ba cocin da za a je a bincika ba a samu wuka ko da rikicin da aka yi a Kano bindiga nawa aka samu a cocin bayan an kona su ga bindigogin sun kone dan haka in ka ga jarinta da karfin halin dan security musulmi to yana so ya kama dan uwansa musulmi ko yana son ya fallasa masallaci amma ba ya fallasa tuti ba ko yana son ya fallasa limani na masallaci amma ba ya fallasa fada na tuti ba a nan jarintarsa da kwarewar iya aiki take fitowa shi ba dama ne a yi yaren tsaye zai kare zaman lafiyar kasa yanzu yin ana neman bindigogi ga mutanen da suka yi kisa duk da bindigogi an kwace ko bula ɗaya a hannunsu yanzu ko bindiga ɗaya an kwace shin an yi ma umarni a kama mutum ɗaya a cikinsu in kai dan sarkin san aiki ne ba ga wurin aiki san ba aikata to amma duka zo kana bin duniyar yan uwanka musulmi la hawla lahum wala quwwa billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wanda ya bi diddigin wani musulmi dan ya ci mutuncin sa ubangiji ta ala na sa malaiku suna bin diddigin sa ko za a kalla sa ki a gaban Allah yau mutubul sarai duk wani da kun diddigin musulmi ya kawai sai ya wulakantar da wani musulmi kawai dan wani dalili na siyasa na wani abu ko kai masa kage ko kai masa kaza ko kai masa kaza wai dan a ci mutuncin sa wallahi tallahi malaiku suna nan suna bin diddigin ka wa inna alaikum la hatibi kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun kuma duk abin da zaka yi wa kafirai wai ka ka burge su kaya aiki da su ko ba zan zura kai aikin banza kake yi ka duba sojojin sa kai na Lebanon suka yi sama da shekara 20 suna goyon bayan Isra'ila su ne garkuwar Isra'ila in za su yi wa Isra'ila hari su za su kai maka hari amma lokacin da Isra'ila ta tashi janyewa daga kudancin Lebanon waɗannan larabawan da suka yi sojojin sa kai suke goyon bayan Isra'ila tsammanin su za a kira su a ce ku zo ku zauna Isra'ila a ba ku citizenship kun zama ƴan ƙasa sai Isra'ila sun ce ku nema son ku zama mu dai mun tafi daga kudancin Lebanon mu zai tsara ka cikin banza na ku da Isra'ila kuma Isra'ila ta dace da irin kokar nika balarabe kuma shine zai Isra'ila tan ko mu shekara sama da goma suke suna wa Isra'ila hidima. Dole suka zo suka bi da kansu da kansu gwamnatin Lebanon jami'an tsaro su kama su ɗaure su a matsayin masu cin amana ta. Duk wanda goyi bayan ƙarni haka ne.
Kama sani shaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين.
كما الشيطان يزو يتزوج بدن قدر ككافر كيما ككافر كيما دن قدر يتزوج بدن كافر كيما كافر كيما شيطان يتزوج بدن كافر كيما اني اخاف الله رب العالمين شيطان يتزوج بدن جزء ولا عذاب الله بدن باكي كان يتزوج بدن
الله يتزوج ساكمكم تزوجين da shi da yasa akai kafircin da wanda ya ansa kururar kafirci yayi kafircin dukkan su hukumar su annahuma fi nari khalidin fiha suna cikin wuta za su dawoma a cikin ta. Kar ka dauka abin ya kare a wannan su kadai sannan sai kamar haka ne sakamakon azzalimai yake duk inda aka samu irin su duk inda tarihi jama'a mai su hukuma da mai duk inda aka samu wani azzalimi mai mulki wanda yake son ya tutar da musulmi da musulunci kuma wani sarki ko hakimi ko dagaci ko dan aikin su turki ya goye bayan sa ya tutar da musulunci to zai barranta daga gare shi tun a nan gidan duniya sannan a ranar tashin kiyama kuma haka su tare a cikin wuta.
Wannan shine abin da yake wato ya kamata kowa ya fahimta. Sannan abu na ƙarshe da zaure da shi fahimta kira yake gwamnati bayan na kiranta ta zuwa waɗansu bukatu na gaggawa ina sake kiranta waɗansu bukatu da su ma za su taimaka a samu zaman lafiya a Najeriya. Najeriya ta cigaba da dorewa yar jaririyar demokuraɗiyya kamar yadda wannan siyasa ke cewa ai bai dace a sa a yi shelanta state of emergency a jihar Plateau ba dai yar jaririyar demokuraɗiyyar da ake da ita za su yi ta mutu mana akar banza ina zama da ita bayan an kace jariran bil adama kuma sai a kyale jaririyar demokuraɗiyya. Don cikin idan ana son yar jaririyar demokuraɗiyya ta cigaba da dorewa ko Najeriya ta cigaba da zama a zamanta na ƙasa akwai bukatar a yi balansin a daidaita wajen kasa. Ƙasa irin Najeriya tana da wahalar gudanarwa ba abin da zai daidaita sai adalci. Kaddara a ce duk musulmai ne a cikin Najeriya in ba ya adalci ba za a zama lafiya ba. Kaddara a ce duk kirista ne a Najeriya billahi allazi la ilaha illa huwa in ba ya adalci ba za su zauna lafiya ba. Kar ku ɗauka wai dan musulunci da kiristanci ne ke sa ake faɗa ko da duk musulmai ne in ba ya adalci ba rashin adalci ke kawo ba za a zauna lafiya ba. Ko da duk kirista ne in ba ya adalci ba rashin adalci ke kawo ba za a zauna lafiya ba. A ana bin tsari na tarayya kuma an shata tsari na kwata-kwata a cikin harkar sojar ɗan sanda. Ya kamata kowace jiha a ba ta kasanta. Duk jihohin Kudu sun samu cikakken kasansu. Duk jihohin da Arna ke da Rinjaye sun samu cikakken kasansu na mu ba mu samu ba. Kaya za a zauna lafiya. Inda muna da yawa a soja, muna da yawa a ɗan sanda, muna da yawa a sauransu, irin yadda waɗancan suke da yawa, tsammanin ka za a yi wannan rikita-rikitar? Amma da aka karkaɗe mu gaba ɗaya sai ake wannan rikita-rikitar. To haka inda mu ne muka fi su yawa, kila bai amfani da wannan yawan namu mazalincin su in ba koyarwar addini muka riƙe ba. To amma idan aka yi balansu sai a zauna lafiya. Ya za a yi balansu? Babu yanda za a yi ka ɗauka cewa in ka tashi rabon muƙamai yadda zaka baiwa zaka bayar da muƙamai ga 'yan ƙabilar Yarabawa a kudu maso yammacin Najeriya haka zaka bayar da irin wannan adadi na muƙamai ga 'yan ƙabilar Gizamawa a cikin jihar Yobe kudu maso a arewa maso gabasin Najeriya. Saboda me? Saboda adadin Yarabawa ya ninninka Gizamawa yau. Ma'ana ƙila ya zanto cewa Gizamawa kashi goma ne cikin ɗari, Yarabawa kashi 90 cikin ɗari. Idan ka tashi raba muƙamai duk muƙami goma tara na biyar rabe ne ɗaya nawa na Gizamawa. To idan ka saka adalci misali, to haka idan ka ɗauki ƙabilar Hausa ka ɗauki ƙabilar Yarabawa idan ka ce za ka raba musu muƙamai 50-50 ka yi zalunci. Don kowa ya san cewa in an tashi ƙididdiga za a iya samun cewa kila ƙabilar Hausa na da kashi 60 zuwa 70 cikin ɗari, ƙabilar Yarbawa tana da kashi 30 zuwa 40 cikin ɗari. To a ce duk muƙamai guda goma sai zan so shida na Hausawa ne huɗu nawa, Yarbawa ko bakwai na Hausawa uku na, idan ka raba 50-50 biyar biyar ka yi zalunci. Haka idan ka ɗauki ƙabilar Ibo a kudu maso gabas
kado ka dauki wata kabilar babur misali ko kuma misali Margi a cikin jihar Borno a arewa maso gabas ta Najeriya, idan kace za ka raba musu mukamai daidai waje da nan ma kai zalunci domin kabilar Ibo ta danganta Margi yawa. Kina idan ka tashi mukami goma ya kamata Ibo su samu takwas Margi su samu biyu, ko Ibo su samu tara Margi su samu daya, yayin da kace za ka raba musu biyar kai ne kai zalunci babu yadda za a fara lafiya. To adalci da muke nema aiki nan ba wai a cikin mukamai a babu ba, a kasa abu da kowaɗanne gurgurai nawa ne population ɗin shi ne fa abin da muke nema, kuma shi ne zai sa Najeriya ta dore ta zauna lafiya. Wannan shi ne saƙon da muke ƙara isarwa ga gwamnatin Najeriya. Saboda haka fata na ya kasance wannan saƙonni su kai zuwa ga inda aka isar da su. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
wannan dabara da dan uwa ke bada shawara ɗaya ne daga cikin dabaru wanda ake amfani da su a zamanance, kuma salon daga cikin salon yaki na ruwan sanyi karya abokin adawa ta fuskar tattalin arziki. To amma mutane ba sa iya haka sai in suna da ki, kuma sai in suna da tsari kyakkyawa, sai in suna da kyakkyawan ne sannan za su iya manna. Ban manta ba a kwanaki a ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa aka ɗauki matakin karya gidan abinci ne nan ba ta donar shahararren gidan abinci ne a matsayi na duniya gaba ɗaya, mai shi ba Isra'ila ne don yana tallafa wa yakin da Isra'ila take da Falastinawa wajen kashe Falastinawa. Dukkan Laraba suka yanke cin abinci a gidan abincin McDonald's a Riyadh kaɗai, sai da suka sauka hasara ta miliyoyin daloli na Amurka, domin sai da ya zanto cewa idan mutum 1000 suke zuwa su ci abinci a yini ɗaya, sai da suka dawo 40 ne kawai suke zuwa su ci abinci 160 biliyan zuwa.
mai McDonald din da kansa ya ware waɗansu dalolin kuɗi ya tabe wa ƙungiyar neman yancin Falastinu dan dai a dawo a cikin da kan abinci a gidan su. Kaga wannan mataki ne da ake buƙatar mutane wanda suke da kifi kuma suke da nau'i na wayewa da sanin ciwon kai su ɗauka. A nan gurin kamfanin Coca-Cola ko shakka babu a matakinsa na duniya kamfani ne wanda yake Yahudawa suka fi kowa samun kuɗi a cikinsa ko America. Yanzu idan ka ce America ka ce Isra'ila duk abu ɗaya ba an gobe ta su suka fi kowa samun kuɗi a cikinsa. To akwai abubuwa da za mu iya yanzu a nan wanda zai fi taimaka mana ko da ba a yanke wa Coca-Cola gaba ɗaya ba. Duba da cewa kila a matakin sa Najeriya akwai ma'aikata waɗanda suke 'yan Najeriya ne a reshen Najeriya laborori ko musulmi wanda a nan suka dogara wajen cin rikocin. Amma yanzu misali ka ɗauka gidan magani kawai kemis na sayar da magani, akwai kemis na sayar da magani na musulmai tsantsa a garin nan, akwai kuma na arna tsantsa. To duk musulmi mai ci shi ne sai ya je na wurin musulmi ya saya. Inda za mu yanke wa ɗakunan sayar da magani na arna ɗin nan tsawon wata ɗaya wallahi za mu karya su rubu-rubu a tafiyar arziki. Amma kamar yadda na faɗa sai wanda ya san ciwon kansa kuma yake da kishin addini zai wannan. Sannan kuma sai da goyon bayan su kansu masu sayar da magunguna ɗin musulmai ya zanto cewa sun taƙaita a kan faraki da riba wanda suke kaɗan mai albarka sama da mai yawa mara albarka. Sannan kuma sun sa kishin zuciya wajen sayar magunguna waɗanda suke ingantattu. Sannan kuma sun kyautata management ɗinsu wajen gudanar da kemis-kemis ɗin. Dan za ga wani lokacin ka je wurin mutum za ka sai magani ya ɗaura kafa ne kyau ɗaya yana jin rage ya zai rage ya kana a kai wani dole ya san zai kai rage ta mune da sai ne bi sai ke fana da ziya ke wa ke ba mu aka wannan bai ma san ma me yake bai kamata ba bude kimis ba su kuma da kaji ka an tare ka ya san da ruwa me kake nema me kake so yana maka wani rage da rage dan kudin an ji mu kake so ya karba. To dole akwai dabara ta kasuwanci da wayo na kasuwanci a zamanance da ya kamata mu ina ganin mu ɗauki wannan a matsayin mataki da masu ƙarfin halin ba za su iya ɗauka kuma da sauran dukkan musulmi ke nan yanzu cewa duk wani abin sayarwa magani ne kayan abinci ne sutura ne matuƙar akwai musulmin da ke sayar da fili ba zan saya a wajen arnai ba. Kofi a wata wannan haka ne ko shakka ba kofi a wata a za a gasuwa ya suke yanzu yana daga cikin rabancin. Ai ya kamata kamar wannan masallacin ko wani daga cikin masallacin Juma'a yana da kamfanin sa na fiya wata. Yanzu innan masallacin yana da kamfanin fiya wata. Sannan kuma zai sanka fiya wata aka yi taro irin wannan a ranar karatu. Ciniki nawa za a yi? Yana da yawa. A ranar kowace Juma'a in za a fitar da fiya wata daga ƙofofin masallacin nan ciniki nawa za a yi? Musamman in ana zafi. Yana da yawa. Sai da masallaci ya kama babban kila. Ko masallaci ko makarantar Isra'ila. Yana da kyau fito da wannan tsarin na raya kan mutum kan tafi na arzikin kasa. Mutanen nan fa in sun kashe naira 100 sun yi yaƙi da mu to 90 a jikin mu suka same ta. Da wayar su samu 10 a cikin 'yan uwansu 70 a jikin mu suke samu. To kaga dole a nan gudun akwai buƙatar ɗaukaka matsayin mutane ta fuskar fahimtar addini da kifi da commitment da wayewa da sanin ya kamata. Allah ya samu gani.
Masu kasa jin ta baya bayan zuwa cikin da kare yawa kasa jin tunan ta sako na musamman da kuma ta kai ya san da ka da shi da ka da wani shi da mana ke ba mu da shi da shi da ne da shi da ba mu da shi na ka to muna da mutane da mutane da wani da ko ka ka da wani da man goyen ko ta ta da shi da shi da ne da ba ya a kuma su ne da shi da ba mu da shi da ba mu da shi ma ya ka ba ga
ai na ga abubuwan da ka fada nan tun na fade su a cikin karatu. Ma'ana mu ba wai kafa doka na sarrafa jama'a su yadda ne wa jihar Plateau ba bukatun nan guda uku suka fi dawo idan aka fa doka kawai aka wuce kaga mai da kuma gida dawo ba sa mun nan ja ya fado ja ya dauka an kore wani kirista an sake kawo wani ba sani ba kirista ne la ilaha illa Allah wala ilaha illa Allah ne to shi ke kuma yan mamu da aka ce an kashe kaji kenan kawai an kashe kudin cizo kenan shi kenan ba su da wani amfani
sannan wanda suka yi kisan kuma ba su da wani laifi ba ta doka da suka taka ko ta Allah ko ta Najeriya ce nan ba hukumar za a yi musu. Kaji kamar an yi wannan ne sai mu ci gaba da sowa a ci gaba da yaɗa mana kafofin watsa labarai don amintar da mu hakikanin da ya kamata gwamnati ce. Shi yasa idan ka lura a cikin wannan sakon muka tsaya muka sanar da gwamnati hakikanin abin da ke shi ne nauyin da ya kamata ta ɗauka wanda za ta yi wa Najeriya ɗin data. Kuma fatan mu da gwamnati su fitar da mu take.
Bayan wajen wankan wani wajen da ya ke cewa wani kafin iyayen wato mata da wata kai za a yi cewa ya yi wani mutum da ya bada wani kusan cewa ɗaya da su yi kan sabon Allah su ha wata da wannan shi kan su ta zo yin su da wani ba ya bayani ya yi kuma da sun da an ga yi na mata wannan zai amfani da sauka wa sun kawo da su yi da ba su kan sauka an ga yi da sun kawo da ko ka tara da a cikin suna yin ka su yi da ba su a wani ba su yi ba. Assalamu alaikum malam hayya wa rabbil alamin kullu sunan
ba kai mun ne ko kuma ba wani ne da kuke mun gaskiya gane da yake ko san cewa ina karatu a Sudan a International University of Africa wajen karatu karatu na dauki lokaci wajen wata uku tun daga aikin hajji ban dawo Najeriya ba tun nazarci a sai da nan ne kammala karatuna to wannan ya haifar da dalilan da suka sa ban zo ba sannan kuma bayan na dawo tun da na bar gida wajen wata uku kaza dole zan sabo dan abubuwa waɗanda za su hana ni zubar da zubar daidai lokacin da abubuwan suka fara samun sauki sai kuma waɗanda rikita rikita ta zo wanda ita ma kuma ta sa aka sake shiga cikin wani hali na rudani da zauna can shawara can gurin dan dai a ga yadda za a gano bakin zaran da kuma yadda al'amura ba su dame gaba ɗaya ba yadda za su fi karfin kowa da kowa. Da haka wannan gaskiya shi ne abin da ya hana na sukunin zuwa amma ba wanda ya mulle fi a wuri tsakani da Allah. Bajira ai ni ma na ji labari ne kamar da kowa ji labari cewa an kama wata mota a lokacin da suke kokarin shigowa da makamai na cikin garin Bauchi karshe aka ce tana barikin soja karshe kuma dai labarin da na samu yau da yamma na karshe shi ne wato an kai motar jihar Plateau to haka da nuna labari wallahi a'lam ƙarya ne gaskiya ne Allah da ya sani amma dai kaga wannan yana daga cikin abubuwan da gwamnati ta gaba take sakaci a kansu idan har aka ce an kama wata mota dauke da makamai a daidai lokacin da ake kokarin kwantar da hankalin mutane cewa su zauna lafiya to kaga ya kamata duk wanda aka kama da makaman nan a yanki hukuncin da ya dace a kansa to amma kamar yadda muka faɗa rashin adalci a Najeriya ce ta yadda wani zai yi abu a kama shi da laifi wani yayi a kyale shi shi ba ne yake nema ya jefa kasar nan cikin mawuyacin halin da kowa ba zai ji daɗinsa ba. Masu mulki idan suna da hankali zaman lafiya su shine yayin da ya kasance jama'a suna zaman lafiya amma idan jama'a ba su zaman lafiya kai kanka kujin ranka da kake kai ai kan karwa kake za ka iya kifewa da mutum a koyaushe da kuma su gane wannan zama na adalci shine abin da ake bukata wanda duk aka kama da laifi a yi masa hukunci da ya dace da dokar. Na tabbatar inda wani musulmi ne aka kama da bindiga da zuba duka babban matsala ba sun yaɗa wannan an ce yan ta'adda yan wane ne yan wane ne yan wane ne ka duba jaridan kudu irin su Bangal irin su Zuzbe suka yi tarkin mutunci wai Kano ita ce mata talata yan ta'adda daidai lokacin da suke wannan sai da wannan gaske sun jihar Plateau kuma suka yi labar suka yi zuru ba su ce ba kuma sun bude yan ta'adda ne. To wannan duk yana daga cikin ababai da ya kamata wato a lura da su sosai sosai da ya dace Allah zai ganar da mu. Kullum abin da muke faɗa shugabanni rashin ɗaukar da wancan da ya dace matsala ne a gare su a nan duniya sannan matsala ne kuma a lahira ya kamata su fahimci wannan sai magana ta ƙarfi na magana ta ƙarfi a wale sun fiya yawanci ma'aikatan tsaro su ne suke da haƙƙi na su bincika dukkan wani wuri da ake zargi na cewa akwai makamai to amma ba sa bincikawa idan ya zanto coci ne sai yan an ce gidan wani musulmi ne sannan za su bincika kaga wannan shine abin da muke cewa rashin adalci din da yake a wannan ƙasa me kake mana yan adalci ko me ai to ina jin sunji yana magana akan yadda aka sami ta tsayuwar wutar lantarki ya kamata da tun da farko a ce akwai waɗanda suke kula da generator a kusa duk lokacin da za a yi karatu a abin da sauransu mu dabara da muke ba yawanci a masallatanmu na Kano
ko akwai wutar lantarki ba ma yin karatu da wutar lantarki kawai kai sai zamu tayar da generator ne tun farkon karatu har karshen sa idan sallah ce ma yi da nefa ina ga ya kamata mu dakata haka jama'a ba za su kare ba tambayoyin ku ya hakuri wa alaikum assalam ya laifi faɗi daga kai shi kenan kar wanda ya sake daga hannu mana zauna kada in za ka faɗa mutane ku yi kandili so dubu in ba hauke ne magana suna shiga tunan gudun tafi tafiya har sai lokacin da amfanin kandilin ya zo sai gane cewa ko dama fa an taɓa faɗa min niki amma duk mai hankali mai basira kana isar masa da sako ko da ba ka fito fili ka faɗa an fahimta ko amma wai mutanen sun kai matsayin da wato ba ma wai ka ce ita ne mu soke har sai ka dauke na ka san da ka bar ta kai rike wannan ta amfani kai in zaka gona wai haka yake bukata duk da haka idan yake laki kiran Allah ne zai yi sanda sai ya tafi sai in kare masa hawan shi ce af af ka ga da na tafi da sandan nan da ta yi amfani yawanci haka mutanen musu yawanci haka mutanen musu wato abin da yake bukatar kamar mutane ana bukatar a samar da sabuwar tarbiyya daga kasa wato na yadda cewa daga cikin wadanda za su koma su fadakarwa koma su wa'azi a kowane da kiga da yake ma ka yi magana ta musulmi ya nemi hakkin sa ko ya kare kansa wannan ta tace sunan wannan zuwa daga cikin da ranar kiga da suke in kai wa'azi a kan wannan ko ka faɗi ayar jihadi to dan ta yadda kake ne wani wanda da suke san kasuwa da yake ganin kasuwancin sa yana garawa idan ka ce mu tashi mu kare kansu Allah ya ce fasu da sabarin gari abu wani kuma wani ya ce lafi yauri sai kawo ka irin waɗannan ayoyin da ke gani ke idan aka yi wani ne da kasuwanci ke garawa da tsaye su ka zama waɗannan a kowane na matsalolin zuwa na haka a gefe ɗaya akwai wani wani wanda za a yi ta faɗa kuma a yi ta faɗa musu kuma ba sa fahimta duk abin da za ka faɗa to saboda haka mutum yana magana ne wanda yake son ta amfani dukkan mai hankali da basira idan ya dai amfani da ita yayin da aka ce a yi ta da bi